Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. A yi ƙoƙari a nemo yara duk inda suke su marmauto kusa da akwatin rediyo domin su samu ginuwa. Ka gaici sauran makwabta da abokai duka domin su zo su ma su samu ginuwa da kake samu ta dalilin sauraron shiri na yau. Sunana Ishaya Zakariya, ina da farin cikin sake saduwa da kai.
Allah ya sake kawo mu wata rana da zamu sake ji daga maganarsa. Kan magana mu na yau yana cewa Ibrahim ya samu baki na musamman. Labarin yana samuwa a cikin Farawa sura 18. Da tsakar rana ko ina da zafi, Ibrahim yana zaune karkashin inuwar tent nasa. Sai ga wasu baki mutum uku suna tafi, basu kuwa yi kama da sauran mutanen ba. Ibrahim ya sani cewa sun fito daga wata kasa ne mai nisa. Sai ya zabura ya tare su, ya durkusa har zuwa kasa ya gaishe su, ya gayyace su da su shiga su huta a tent nasa. Sun kuwa yadda. Abokina mai tsauraro, ka sakunni da kyau ka ji yadda Ibrahim ya lura da bakinsa. Da farko, ya kawo musu ruwa domin su wanke kafafunsu. Wannan fa ba sabon abu ba ne, domin a zamanin da mutane sukan sa takalma masu igiya ne, domin al'ada ne a wanke kafafu duk lokacin da an zauna domin hutu ko kuma ziyara. Biye da shi kuma, Ibrahim ya fadawa matarsa ta shirya gurasa, shi kuma zai yanka nama domin bakinsa. Sai ya sheka zuwa garkinsa, ya zabi ɗan maraki, sai ya bawa bayinsa su gyara su kuma dafa. Sa'an da an gama komai, ya kawo wa bakinsa abinci suka ci, shi ko yana tsaye yana jira a karkashin itace. Ibrahim ya farin ciki sa'an da ya bawa bakinsa abinci. Da aka gama liyafar, mutanen sun mike domin su ci gaba da tafiyarsu. Ibrahim ya raka su. A wannan lokaci ne ya sani cewa su ba kamar sauran jama'a ba ne, amma daga sama ne sun fito. Biyu daga cikinsu mala'iku ne, ɗayan kuma Ubangiji ne da kansa. Ibrahim ya ji kamar bai cancanta ya sauki waɗannan baki ba, amma domin shi managarci ne, Allah kuwa ya kaunace shi. Sai Ubangiji ya tambaye abokan tafiyansa biyu din nan, ko zan ɓoye wa Ibrahim abin da ina niyyar yi? Na sani zai koya wa yaransa su kiyaye umurnaina su kuma aikata nagarta. Da ya juya wajen Ibrahim sai ya ce, zan je ziyara a Sodom da Gomorra, domin gani ma idanuna irin muguntarsu, gama karan zunubansu ya kai har zuwa gare ni. Mutum biyun sun ci gaba da tafiya, amma Ibrahim ya dakatar da Ubangiji har na tsawon lokaci, domin yana so ya yi zance da shi. Ya sani cewa Ubangiji zai hallaka birnin nan idan ya tarar da su kamar yadda suke. Shi kuwa ya tunanin Lot. Mun san cewa Lot ya koma da zama a Sodom bayan Ibrahim da bayinsa sun cece shi da iyalansa daga hannun abokan gaba. Ibrahim kuma ya sani cewa Lot zai hallaka tare da jama'ar birnin. Shi kuwa yana kaunar Lot sosai, ya so ya sake ceton Lot. Sai ya ce, ko za ka hallaka masu adalci a cikin birnin, ko ba za ka kyale birnin saboda su ba? Sai Allah ya yi alkawali cewa zai kyale Sodom idan akwai masu adalci mutum 50 a ciki. Ibrahim ya ji tsoro, domin watakila masu adalci ba su kai mutum 50 ba. Ya damu saboda Lot. Sai ya sake cewa, na sani ni mutum ne kurum daga turbaya, amma ina zance da Allah, idan akwai masu adalci mutum 45 a Sodom, za ka kyale birnin Sodom? Sai Ubangiji ya ce, saboda masu adalci mutum 45 zan kyale birnin. Ibrahim ya sake dimaucewa yana shakka idan akwai masu adalci mutum 40. Sai ya tambaya, ko zaka kyale birnin saboda mutum 40? Ubangiji ya san irin kaunar da Ibrahim ke da shi wa mutanen ne, ya sa yana ta roƙon nan domin Sodom. Sai ya yi alkawali zai kyale birnin Sodom mutum 40. Sai Ibrahim ya yi tunani, kai, idan ba a samu mutum 40 masu adalci a Sodom ba fa? Sai ya sake yin tambaya, ya Ubangiji, kada ka yi fushi da ni, amma idan akwai masu adalci mutum 30, za ka kyale birnin? Ubangiji kuwa ya yi alkawali zai kyale birnin saboda mutum 10. Sai Ubangiji ya tafi, Ibrahim kuma ya koma zuwa tent nasa. Mai sauraro, mun kai ga ƙarshen labarinmu na yau, sai mun sake saduwa.
Ko ka ji labarin tashin da ke kau da duk damuwarka AWR
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari kungiyar waka masu suna Charles Donix. Bayan wakar su, za mu shiga fili na sujada tare da Pastor Danladi Maika. Mai sauraro, a bi mu a hankali.
Ina son mai jito Yesu, kaunanta jizancin na. Ina mun na domin gijiye duniya ka. Abun zan zaune ko adu
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa filin sujada. Mai magana Pastor Danladi Maika Jinio. Za mu yi karatu cikin littafin Maika sura 7 aya 7. Za mu yi karatu cikin littafin Maika sura 7 aya 7. Maganar Allah ta ce, amma ni dai zan saurara ga Ubangiji, zan jira Allah na cetona, Allah zai ji ni. Kan maganar mu ita ce, don me kana hanzari haka? Don me kana hanzari haka? Bari mu yi addu'a. Allah ka yarda mu kasance da hankuri, ka ba mu zuciyar hankuri cikin dukan kowanne abu, ka sa mu kasance da jimriya, ka sa mai tsauraro ya kasance da jimriya, ka taimake mu, ka fadakar da mu, ka bishe mu, ka sa mu gane wannan aya da mu yi karatu a ciki domin tsunan Yesu mai cetonmu. Amin. Don me kana hanzari haka? Littafin Maika ya ce, ni dai zan saurara ga Ubangiji, zan jira Allah na cetona, zai ji ni kuma. Sa'an da kake roko, sa'an da kake yin addu'a, sa'an da kake kwankwasawa, ina ne hankalinka yakan tafi? Yawancin mutane hankalinsu yakan fita, sukan cire bege, sukan cire zuciya, sukan fita har na gani. Wayansu ta dalilin rashin hankurinsu yakan sa su suna bin gidan bokaye domin cuta, domin yanayin da suke ciki sukan ja mutane. Shi yasa ma ba sa shiri da yan uwansu domin sun shiga cikin hali na rashin hankuri. Menene rashin hankuri yakan jawo maka? Yakan sa ka rasa aiki, yakan sa ka girbi abinda tun lokacin shi bai kai ba. Rashin hankuri yasa mutane da yawa sun bar aikinsu wanda da suke yi. Rashin hankuri yasa auren wayansu ya lalace. Kana shekara ɗaya da aure, ba ku riga kun fahimci juna ba, sai ga mutum ya ce, na sake ki. Allah baya jin daɗin irin wannan. Shi yasa Maika ya ce, ni dai zan saurara ga Ubangiji, Allah mai cetona. Mai sauraro, ka saurara ga Ubangiji, kana cikin kunci, kana cikin shan wuya, kana cikin wahala. Ubangijinmu mai kauna ne, Allahnmu mai jinkai ne, shi yasa yace a Matta sura 7 aya 7 ce ku roka za ku samu, ku kwankwasa za ku nemi, ku nema za ku samu. Mai sauraro, akwai abin da nake son mu duba a wajin. Sa'an da kana kwankwasawa, dole ne zaka tsaya a bakin kofa ka jira sai an bude kamin ka shiga. Sa'an da kana nema, dole ne sai ka yi hankuri ka jira ka samu wannan lokaci. Sa'an da ka tsaya kana neman kowanne abu, ina son mai tsauraro ka gane hanzarinka na menene. Akwai lokaci na kowanne abu, shi yasa litafi mai ce lokaci domin komai, ka jira lokacin Ubangiji. Ubangiji ba wai ya kasa bane, Allahnmu ba wai hannunsa ya kajarta bane, Ubangijinmu zai kan ji mu. Shi yasa yace duka wanda ke nema yana tare da samu, mai kwankwasawa za a bude masa, iyaka wanda ke roko yakan samu. Kada ka tada muryanka kana kuka a wofi, ka jira ga Ubangiji, shi kadai ne za ya cece ka. Allahnka ne mai taimako, idan ka je hannun mayansu za su saka ka lalace. Na ga wasu sun lalace saboda bin bokaye. Ba zan manta da mutumin nan da ya kwanta a bakin tafki na Bethsaida ba. Mutumin nan ya jira har na shekaru da dama, sai da lokacin da Yesu ya zo ya same shi, sai ya mishi tambaya yace ko kana son ka warke. Yace ni ba ni da kowa da zai tsani a cikin tafki. Sa'an da malaika ya motsa ruwa, amma Yesu yace tashi ka dauki shifidarka. Don me kai kana hanzari? Mutumin nan da ya hanzari ya bar wannan tafki din da bai tamu ceton shi ba. Sa'an da kake nan ka tsaya a wajin kai addu'a da naciya, Allah za ya amsa maka. Don me kana fargaba? Don me kana tashi? Saka ce wayo ni fa ba ni da kuɗi, ni fa an yashe ni. Allah bai yashe ka ba. Jama'a za su ce maka ina Allahnka yake, jama'a za su cakune ka. Amma mai sauraro, ina so ka karfafa a daidai wannan lokaci, lokacin da muke sujjada da kai, ka sani cewa Allahnmu za ya ji ka. Shi yasa mai kai ce ni dai zan saurara ga Ubangiji, Allah mai ceto na za ya ji ni, za ya cece ni kuwa. Sa'an da mai sauraro na tare da ni, za mu yi karatu cikin littafin Ishaya, Ishaya 59 aya 1. Ishaya 59 aya 1. Maganar Allah ta ce, duba hannun Ubangiji bai gajarta ba, hadda ba za yi ceto ba, kunninsa kuwa bai nauyi ba, hadda ba za ya iya ji ba. Dukan addu'o'in da mai tsauraro kana yi, Ubangiji hannunsa bai gajarta ba ne, Ubangiji yana jiran lokaci ne. Sa'an da lokaci ya cika za a yi ceto, sa'an da lokaci ya cika za a yi taimako. Kana fama da yaranka? Kana fama da wani na gidanka? Kana fama da ciwo ne? Ka ci gaba da addu'a, gama hannun Ubangiji baya kajarta ba, kunninsa bai toshe ba, yana da idanu kulli yomi. Ubangijinmu baya barci, baya gingidi, gama wanda ke sarin Isra'ila za ya cece ka. Sa'an da kana cikin damuwa, ina ne ka kanta da idanunka? Dauda yace zan ta da idanuna bisan duwatsu, ina taimakona yake fitowa? Wannan na samuwa cikin littafin mai Zabura 121. Dauda yace zan ta da idanu, ina ne taimakona yake fitowa? Yace taimakona yake fitowa daga wajen Ubangiji. Ina so har yanzu ka kafa zuciyanka ga Allah madaukaki, ina so har yanzu mai tsauraro ka tsaurara ga Ubangiji za a yi ceto. Ta dalilin haka, rashin hankuri yasa wasu sun shiga cikin hanya ta fashi. Na kan gama matasa sun dauki bindigogi domin ba a ba su zarafi na shugabanci ba, suna sire hanya, sun zama yan ta'ada. Dan uwana matashi, ka saurara ga Ubangiji, akwai lokaci domin komai, akwai lokaci domin kowanne abu. Idan ba domin Zakariya ya jira har ga lokaci ba, da bai haifi yaro Yohana ba, sai da lokacin Ubangiji ya kai suka samu yaro. Hakanan Hanatu, sai da lokacin Ubangiji ya kai taka haifi Samaila. Kai ma lokaci da zai kai, kai ma za ka samu naka aiki. Kana kuka ne ba ku da aiki yi? Kina kuka ne ba ki da yaro? Bakarariya ne ke? ki saurara ga Ubangiji, Yesu zai ji ka, Allahnmu zai cece ka, Allahnmu zai baka da a cikin lokacin da ya kamata. Ko da baka samu da a wannan duniya ba, kai zaka zama uba a mulkin sama. Bari kudirinka ya kasance ka kasance da hankuri. Rashin hankuri yasa duniyan nan babu zaman salama. Rashin hankuri yasa yawancin mu mun shiga cikin kungiyar asiri, yawancin mu sun shiga cikin cultism, yawancin mu sun shiga cikin kowanne yanayi. Mai sauraro, wanne ne naka? Ka dauki kuduri a daidai wannan lokaci, ka durkusa mu yi addu'a. Sa'an da muna addu'a, Allah zai ji ka, abinda ka sa a gabanka Allah zai amsa maka. Mai sauraro, muna addu'a. Allahn alkadar buwa ya gagari misali, kai da kake amsa addu'a, kai da kake jin mu, yawancin mu mun dauki kuduri domin mu canza, mu yi hankuri, mu jira bisa ga ranan nan. Idan da ka ayyana zaka ba mu abinda muke bukata. Mai sauraro yana da nashi bukata, ka biya mishi bukatan shi daidai da daukakan sunanka, don mu yi roko a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Rayuwa tana cike da damuwa. Wasu sukan ce ayya, dama a ce duk rayuwa da muke yi babu damuwa a cikinta. A'a, damuwa, duk damuwoyi da kake gani dama ne da zaka samu domin kai wani abu. Idan da zamu iya kididdiga irin damuwoyin da ke cikin wannan duniya, zaka gani tattare da kowace damuwa akwai dama domin ci gaba a rayuwa. Misali, yunwa damuwa ce. Idan babu abinci ana yunwa, dama ce ga manomi ya samu ya saida abincinsa domin ya samu abin zaman gari. Idan mota ta lalace, zaka ga mutum yayi tagumi ya zauna ya shiga cikin damuwa. To ga bakanike, shi ci gaba ce ta zo masa. Idan mutum ba shi da lafiya, sai ka ga an taro ana jinya ana bakin ciki. To ga ma'aikacin asibiti, shi dama ce ta zo a gare shi domin ya samu abin biyan bukatarsa. Idan mutum yana yawo babu riga a jikinsa, to dama ce ga tela, koko takalminka ya tsinke, ka ga ba duku ya samu abin shan ruwa kenan. Saboda haka, duk damuwar da ka gani a rayuwar nan ta kasance dama ce domin ka samu kai wani abu. Idan ka dubi duniyar mu a yau, maimakon ka tsaya kana kuka akan cewa akwai damuwoyi da yawa, me kake yi? Ka roki Allah ya bude maka idanka domin ka gani wace hanyar za ka bi domin ka magance waɗannan damuwoyin. Domin wanda ya magance damuwa mai yawa yana tattare da albarka mai yawa. Saboda haka, bari damuwoyi su zama abokinka maimakon su takura ka, su sa ka karaya. Bari waɗannan damuwoyi su tada kai. Duhu damuwa ce, shi yasa kamfanin lantarki da masu saida generator suke samun kasuwa sosai. Tafiya damuwa ce, shi yasa masu mota suke samun kuɗi sosai. Rashin lafiya damuwa ce, amma ta wannan ma'aikatan asibiti suke samun abincinsu. Ko akwai damuwar da kake gani a yau da zaka iya magancewa? Mai zai hana ka da gari ya waye ka tashi ka je ka fara magance wannan damuwar? Akwai mutane da yunwa, ka ba su abinci, zaka ga cewa ka samu ci gaba a wannan guri. Mutane suna kishin ruwa, ka ba su ruwan sha, zaka ga cewa ka samu albarka da kuma karuwa ta wannan hanyar. Saboda haka, bari damuwoyi su zama abokanka maimakon su takura maka.
Iya abinda shirin ya kunsa kenan a yau. Na ba da gaskiya mai sauraro, ka samu karfafawa, ka kuma samu ginuwa ta dalilin sauraron mu. Yana son idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga masu sauraro kamar Malam Biyayya Newton daga karamar hukumar Hong a jihar Adamawa. Muna fata Malam Biyayya kana tare da mu a shiri na yau. Dan sanda Daniel Musa a nan Lagos, muna fata kai ma kana tare da mu a shiri na yau. Dan uwa Andrews daga karamar hukumar Kauru a jihar Kaduna, mun gaishe ka a shirin mu na yau. Timothy JDL daga karamar hukumar Sheleng a jihar Adamawa, muna fata kai ma kana tare da mu. Adamu Abubakar daga jihar Bauchi, ga sakon gaisuwarka a shirin mu na yau. Na ba da gaskiya kana tare da mu, iyali kuma suna cikin koshin lafiya. Mai sauraro, idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a waya. Lambar wayar tamu shine 0801 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zuwa ga duka wanda sun tallafa a shirin. Babban godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagare da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamun a kwanta.